Jama'a sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 2531 41 da kuma 60 masu sauraron mu a jahurar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen radio VOA Africa kan mita 102.5 da radio amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalol a kasar Ghana kuma ana iya kama mu Alfa Radio kuma sai kuma ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Hafsat Bello dan mai suro da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wannan sabon shirin a daidai wannan daren. Bayan harin da Boko Haram ta kai, gwamnatin jihar Borno ya aika da sako.
Sakon ita ce ba gudu, ba tsoro, ba ja da baya. Muna nan akan bakanmu, in Allah ya yarda Allah zai bamu nasara.
Farar hula a jamhuriyar Niger kuma sun yi addu'a kan dokar kasafin kuɗin shekara 2018 sannan
kuma mun ma ga samu addu'a na cewa Allah Ubangiji ya hudda ta daga cikin halin da take ciki na fannin tsaro da talauci da fatara da ta yi katutu a kasanmu.
Yau bayan labaran duniya za a kira wayarmu a bayyana ra'ayi game da hare-haren da Boko Haram ke kaiwa. Yayin da gwamnatin Najeriya ke cewa tana shirin tattaunawa kuma ta fara tattaunawa da ita. Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 2022-2655. Muna kuma tafa da shirin wasanni a takaice, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Kasar China ta ƙara haraji kan kayan da ake shigo da su daga Amurka da kaso 25 cikin 100 waɗanda suka hada da kayan marmari, naman alade da sauransu, inda kuɗin kayan ya kai dalar Amurka biliyan 3. Sabon ƙarin harajin zai fara aiki nan take a yau Litinin, kamar yadda ma'aikatar kuɗaɗen China ta bayyana a jiya Lahadi, inda ta ce ƙasar tana mai da martani ne kan ƙarin harajin da Amurka ta sa wa China a ranar 23 ga watan Maris ɗin da ta gabata, wacce ta ƙara haraji kan ƙarafa da dalma da suke shigar da su cikinta. Haka kuma a wani bayani da ma'aikatar cinikayyar China ta fitar a safiyar yau Litinin, ta faɗa cewa za ta dakatar da abin da ƙungiyar cinikayya ta duniya wato WTO ta wajabta a kanta na rage haraji kan kayan da suke shigowa daga Amurka guda 120, ciki har da kayan marmari da sinadarin ethanol, inda ta ce harajin shigo da waɗannan kayan zai ƙaru da kaso 15 a cikin 100. Ƙarin harajin mai da martanin na zuwa ne a lokacin da rikicin kasuwanci tsakanin Amurka da China yake ƙara ƙamari. A yau Litinin ne ma'aikatar lafiyar Falasɗini ta bayyana mutuwar wani mutumin Gaza wanda sojojin Isra'ila suka kashe a yayin wata zanga-zanga da aka gudanar a satin da ya gabata. Jami'an ma'aikatar lafiyar Falasɗini sun ce mutuwar tashi ta kawo jimillar waɗanda aka kashe a tarzoma zuwa 17, inda ɗaruruwa kuma suka raunana. Rundunar sojin Isra'ila ta bayyana cewa sojojinta sun buɗe wuta ne akan masu zanga-zangar a lokacin da waɗansu daga cikinsu suka ƙoƙarin rusa shingen da ke kan iyakarsu da Falasɗinu, tare da jefa duwatsu da bama-bamai cikin ƙasarsu. Sun kuma ƙara da cewa 10 daga cikin waɗanda aka kashe 'yan ta'adda ne, waɗanda suka yi ƙoƙarin haurawa kan iyakar ƙasar. Tashin hankalin da ya auku a ranar Juma'a a zirin Gaza shine mafi muni da aka samu kashe-kashe a cikinsa a tsakanin Isra'ilawa da Falasɗinawa tun shekarar 2014. Majalisar Dokokin Habasha ta tabbatar da Abiy Ahmed a matsayin sabon Firayim Ministan ƙasar. A cikin makon jiya ne jam'iyyar da ke mulki a ƙasar ta zaɓe shi a matsayin shugaban jam'iyyar. Yunƙurin da ya taimaka mishi wajen zama Firayim Ministan ƙasar na uku a cikin shekaru 23. Ahmed zai maye gurbin Haile Mariam da Salane, wanda ya sauka a watan Fabrairu a tsakiyar tashe-tashen hankula da suka shafi fararen hula da 'yan siyasa a faɗin ƙasar. Ahmed mai shekaru 41 bai ma kai shekaru 10 yana siyasa ba. Kafin ya shiga majalisar wakilai a shekarar 2010, laftanar karan ne a hukumar tsaro ta ƙasar. Labaran na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Litinin ne kafar yada labaran gwamnatin Siriya ta bayyana cewa kungiyar ta'addancin da ta fi kowace girma a gabashin Guta dake wajen garin Damascus ta fara fita daga yankin wanda har yanzu yake karkashin ikon ƴan tawaye. Rahotanni sun bayyana cewa motocin safa-safa dauke da membobin sojojin Islam na daukan mutane daga garin Doma zuwa Jarabus dake arewacin Siriya. Sake karbo ikon Doma zai mayar da gabashin Guta gaba ɗaya sa karkashin mulkin shugaban ƙasa Bashar al-Assad a karo na farko tun shekarar 2012 baya ga shekarun da aka kwashi ana yiwa garin na gabashin Guta ƙawanya. Dakarun gwamnati sun kwashe makonni 6 suna kai harhare a kokarin da suke yi na kwato garin lamarin da yayi sanadiyar mutuwar fararen hula da yawan su ya kai 1,600. Garin Doma dai yana daya daga cikin manyan biranen kasar Siriya inda aka soma shirya tarukan zanga-zangar nunawa gwamnatin shugaba Assad kiyayya a shekarar 2011.
Hafsat Bello dan Mansuru aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington. To zamu fara yata zangon ne a Maiduguri babban birnin jihar Borno mu ji halin da ake ciki zuwa yanzu game da mummunan harin nan da yan Boko Haram suka kai. Haruna Dauda gare ka.
Gwamnan jihar Borno Kudura Bukashu Yatima ya ce ba gudu ba ja da baya game da cigaba da fafutuka da ake yi da yaki da yayin kungiyar Boko Haram a jihar Borno. Gwamnan ya dai bayyana hakan ne lokacin da ya zirce asibitin kurarru da ke garin Maiduguri don zazantawa mutanen da yayin kungiyar Boko Haram suka raunata a daren jiya a wasu ƙauyuka da ke dab da shiga cikin garin Maiduguri da ake kira Baleshwari da kuma Alakaranti. Rahotanni da ke fitowa daga wannan ƙauye na nuna cewa waɗannan mahara ne sun zo da kan ababen hawa, wasu a cikin motoci, wasu kuma a kan babu. Wanda suka afka mazauna waɗannan ƙauyuka suka kuma dinga harbin kan mai uwa da wabi tare da tura ƴan kunnar bakin wake cikin jama'a wanda hakan har ya sanadiyar mutuwar mutane 20 ciki har da soja guda da kuma raunata wasu 63. Bayan dai kammala zaga waɗannan mutanen da dai sai na tambayi gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Tima ko wani sako yake da shi ga al'umman jihar game da irin waɗannan matsaloli da ake fuskanta yanzu haka.
Sakon ita ce ba gudu ba tsoro ba ja da baya, muna nan akan bakanmu in Allah ya yarda Allah zai ba mu nasara bisa ga abin da suka aiwata. Za mu ba mutane hakuri, muna kiransu su yi ta'addu'a Allah ya ba mu zaman lafiya. Amma duk wanda ya tuna da jiya ya ga yau zai yi imani gobe zai yi kyau.
Mutane ne suka samu raunuka da kuma wanda suka samu rasa rayuka,
yanzu haka mutane 20 suka rasu, mutanen da suka jinkata su 63 ne.
Akwai taimako daga gwamnatin jihar Borno za ta yi ma waɗanda suke
abubuwan da maganin su na kanmu, kuma duk za mu tallafa musu da abinci da duk da abin da ya cancanta. Amma rai ba zai yi kamar yadda rai ba illa mu yi musu jaje mu ba su hakuri.
Mutane da dama ne dai zaka kunci a wannan asibiti wanda suka hada da mata da kananan yara da ma mutanen da shekarun su ya ja wanda kowane daga cikin su da ɗaurin raunuka a jikinsa, yayin da wasu ke cewa sun ma rasa 'ya'yansu, wasu kuma matarsu ko kuma iyayensu sakamakon wannan hari na kan mai uwa da wabi.
Wannan 'ya'yanka ne?
Wannan yaron ne, wannan ma yaron ne, wannan mata wancan ma mata ni ne. Amin amin.
Wannan bomb na je ne shafe ka?
Eh, a hannun ka dan ga duk da kanjeji na
gani. Eh, wallahi.
Wannan harbi ne?
Eh, harbi wallahi.
Harbin bindiga?
Wallahi harbin bindiga.
To Allah baka lafiya.
Amin ya rabbi.
Wannan harbin bindiga ne ko menene?
Ni harbin bindiga ne. Eh, aka ba koi na je harbi aka ba.
Yanzu dai al'umman jihohin Borno da Yobe da ma wasu jihohin da wannan rikici ya shafa sun zuba ido ne su ga yadda za a kawo ƙarshen wannan lamari. Musamman ma na irin batutuwan da jami'an tsaro ke yi na siyo irin jiragen yaki masu hagen nesa da zai yi ya ko irin waɗannan mahara da zarar sun kai irin waɗannan hari. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Anu to a gaida Haruna, yanzu kuma bari mu ketara jamhuriyar Niger inda kungiyoyin farar hula suka yi taron addu'a kan kasafin kuɗin shekara 2018. Tamar Abari gareki.
ربنا إنك من تلهل النار فقد أهزيت وما للظالمين من أنصار.
Addo'i kenan da kungiyoyin hararon hula ƴan siyasa da jama'a gari maza da mata suka gudanar a cibiyar kungiyoyin kwadogota da magaran wato CNT don kalubalantar dokar nan ta kasafin kuɗi na shekara ta 2018. Sadat Iliya dan Malam Jagora ne na kungiyar hararon hula ta NPCR anan da magaran.
A gaskiya mun gode ma al'umma ta jihar da magaran ta garin da magaran da ta dafifi ta fito. Mun roƙi Allah Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya kare mu daga duk wani mugu kuma duk wani wanda yake da niyyar yayi cuta a ƙasar nan ko ya gallaza ma talakawa Ubangiji Allah ya kare mu da shi. Kuma mun ma ƙasar mu addu'a na cewa Allah Ubangiji ya hudda ta daga cikin halin da take ciki na fannin tsaro da talauci da fatara da ta yi katutu a ƙasar mu. Gwagwarmaya fara ce ta yi kuma insha Allah ranar Lahadi mai zawa za mu yi ta iya jerin gwano.
Al'umma sun amsa kira sun kuma bayyana dalilansu na fitowa wajen wannan addu'o'i.
Mun ji daɗi sosai kuma mun fito da horin ciki saboda abin da ya sha mu kai ne sirtu mu ɗan kasuwa. Saboda wannan doka duk wanda ta buga a wannan da ya mulki zai bayan ɗan kasuwa ne. Saboda mun ga duk abin da muke tsammani ba haka bane.
Dan Isa Fajimata Ali na halarci wannan taro na ƴan hawar hula. Abin da ya bani ƙarfin gwiwa zawa mun kai kukan mu zuwa ga Allah muna roƙon Allah ya amsa mana wannan kuka namu ya sa magabatan mu su gane gaskiya a komo kan hanya.
Ali Isa Musa wannan addu'o'i da muka yanzu muka ce to mun bari mu fito mu yi makasa addu'a dan kowa ya san mu abin wanga da muke yi ba masu neman tara zaman tsaye bane ba masu neman izgili bane a cikin kasar ga muka yi addu'a wa sojojin mu kan harkar tsaro. Ubangiji Allah ya kara musu ƙarfin gwiwa, Ubangiji Allah ya kara musu kuzari, su kuma wannan masu neman tara zaman tsaye Ubangiji Allah ya mana maganin su.
Tamara Bari, muryar Amurka daga Damagaran a Jamhuriyar Niger.
Haka dai kuma a gaida Tamar, kamar yadda muka faɗa a baya an jima kaɗan za a kira wayarmu a bayyana ra'ayoyi kan hare-haren da ƴan Boko Haram ke kaiwa. Duk wada shirin tattaunawa da su da gwamnatin Najeriya ta ce tana yi. Kafin nan ga ƙarin bayani.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To da alamar akwai kira daga jihar Niger Kwantagora, wake kan layi a Kwantagora.
Ka alamasi kana magana da injiniya mai gero makeri Kwantagora jihar Niger.
To injiniya muna jinka.
To gaskiya zaman nan na sulhu da ƴan Boko Haram yana da kyau tsakani da Allah. Saboda ana yi ana samun nasara. Tunda gashi an su waɗancan an su ƴan matan darki. To gaskiya ya dace gwamnatin Najeriya ta ƙara zaman sulhun nan da su saboda a samu dai mutanen su ito gaba daya. Don haka Allah ya taimaki gwamnatin Najeriya kuma Allah ya ba da nasara. Ni ne injiniya mai gero makeri Kwantagora jihar Niger.
To injiniya mun gode, bari mu je mu na jihar Adamawa. Ke kallai a jihar Adamawa.
Mala Jibril ga da Adamawa.
To muna jin ka wani Jibril.
To na gode jiyoyi. Yo dai na ci san na samu ku a waya.
Ya daidai.
To barka ku da wuni.
Barka da muna sauraron ra'ayinka.
To ra'ayina dai game da abun da yake faruwa. Abu dai gaskiya ya shi tare da Adam sai dai mu bar ma Allah kawai.
To lallai Malam Jibril kai magana kwara, mun gode sosai da addu'arka. To bari mu kada Kaduna, wake kallaye a Kaduna.
To Ibrahim Kaluma Shigarwa, barka da yammaci.
Barka da warhaka.
Sunana dai Murtala ne kuma ina kiran ku daga garin Gasani dake a Kaduna a tarayyar Najeriya.
To Malam Murtala.
To gaskiya kaga muna ta sa tsammanin cewa ma kusan kaman wannan hararen ya kawo kaman ƙarshe kenan. To gaskiya tunda an ce ana tattaunawa muna su ba wa su masu sa da kayan bayan nan shawara. Sun san cewa duk abin da aka ce a sulhu khairin haka Allah ya faɗa. Sulhu shi fi komai zaman lafiya da jin daɗi. Duk mutumin da yake da an ɓata mata to yanzu ya zauna a yi sulhu da shi shine alheri a gare shi. Kuma gwamnati gaskiya ta ƙara ƙaimi a samu maslaha don a daina gurin ana tattiya kashe mutane haka abun gaskiya babu da tabbatar za su ji kuma duka ɓangarorin su gyara ba ta jin tafiya.
To mun gode sosai da wannan ra'ayi naka. Bari mu cilla can kurmi wake kan layi a Port Harcourt. To da alamar dai layin malamin ya katse. To kamar yadda muka ce yau rana ce ta jin ra'ayoyin masu sauraron mu game da hare-haren da Boko Haram ke kaiwa duk kuwa da shirin gwamnati. To malam na Port Harcourt kana kan layi?
Eh muna tare da ku.
To muna jin ka. Muna sauraron ka. To da alamar har yanzu dai layin ka da matsala. Bari mu je mu kanin Dabo. Wake kan layi a Kano?
Malam Ibrahim Almasi barka da dare.
Barka da warhaka.
To Alhaji Musa Garo ne daga kanan Daba Najeriya. Ka san mu ba ma manta da garin nan namu.
To lalle kan ka abin nan ka canza sheka ko?
Mu zo zariya mun tare ba.
To lalle ka yi dare muna jin ka.
To alhamdulillah Malam Ibrahim Almasi Garba wannan sulhun yana da matukar muhimmanci. Kuma idan muka ɗauka duk irin abubuwan da ya kamata a ce al'umma su yi tunani ko kuma a yi addu'a mai kyau kuma a ba da shawara masu kyau saboda irin cikin addinin sama Allah ya ce wa sulhu khair shi kai sulhun nan da ke alkhairi ne maimakon a ce a yi ta hare-hare ana kashe mutane wanda bai ji ba innocent people to ya kamata a ce gwamnati tarayya ce da a yi wannan sulhu su ma 'yan Boko Haram sa'ad da kari domin ƙasar mu ta zauna lafiya a zauna a cigaba da kwanciyar hankali a ce ne maka fatan alkhairi. Muna fatan komai kowa da kowa fatan alkhairi Alhaji Musa Garu daga Kano Daba Najeriya.
To Alhaji Musa abin da ake cewa shine mai isa kuma a daidai lokacin da gwamnati ke kokarin ta zauna da su kuma suke kai irin wannan munanan hare-haren.
To kaga Malam Ibrahim ka almasi abubuwan da muke gani ya kamata a ce gaskiya irin wannan abubuwan duk su daina yin su saboda duk abin da aka ce misali yau ne ce bari mu kira ka mu zo a sulhunta abu to ai da kamata kuma ka koma gefe kana abubuwan da lila ce ba.
To mun gode Alhaji Musa mun gode bari mu koma Kaduna garin gwamnati wake kan layi a Kaduna.
Assalamu alaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Wa alaikum assalam.
Sunana Hajiya Asiya Muhammad daga Sabon Kawo tarayyan Kaduna Najeriya.
To Hajiya barka da warhaka muna sauraron ki.
Yan Boko Haram nan Allah ya shirya su Allah ya sa su gane. Amma wannan ya kamata a zauna a yarjejeniya da su ban san akan satin yan matan da suke yi. Ya kamata a zauna a yarjejeniya da su gwamnatin Najeriya ta jajirce kamar yadda Buhari ke jajircewa akan ganin wannan yan Boko Haram din dai sun samu karayan gwiwa Allah ya taimaka ya sa su daina.
Amu.
Daga shi lafiya.
To mun gode kallabi tsakanin rawuna bari mu kada can Abuja wake kallai a Abuja.
Ya haya Abubakar.
To malai haya. Muna jinka.
To ni ina son in ba da shawara game da shugaban kasa inda yana jin shawarorin da ake ba shi game da al'amuran da ke faruwa a kasan ya kamata kaɗan saurari shawarori.
Kamar ya?
Kamar yadda ake sulhun nan da kuma irin yan matsalolin da ake samu a ƙasa na jama'a suna kuka na ƙaramcin abun masarufi.
To kuma ita gwamnati ta ce tana ƙoƙarin ta fara tattaunawa da su yan Boko Haram ɗin kuma sai gashi sun shiga kai hare-haren munana. Ba ka ganin kamar matsalar ba daga gwamnati ba ce?
Haka ne wato su wannan abu suna yin shi domin su nuna cewa suna buƙatar tattaunawa domin in ba su haka ba sai su kamar ba damu da su ba suna yi dai don su nuna gwamnati cewa suna nan.
To mun gode malam na Abuja bari mu sake koma kurmi wake kan layi a Ondo.
Sunana Aliyu Ibrahim Babu a Ondo ce.
To malam Ibrahim muna jin ka.
Eh abin da nake so in fara akan wannan matsalolin da ke fama na Boko Haram. Farko dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda musibin nan ya riga ya yi a wannan kasa musamman ta zub da jini akan wannan ɗan uwa namu a ce ko ina ga yana tilin da gini ga abin da yake faruwa a zam a Maiduguri kuma ga zamfara da sauransu. To amma ko muna kira ga ainihin jami'an tsaro saboda mu muna zargi akan cewa wasu jami'an sai abin ya zo ƙarshe saboda dan abin da suke samu haka saboda suke ba sa son wannan abu ya ƙare. Duk da dai su gwamnati na kokari to amma ta wani bangaren akwai ɓata gari. Saboda haka Allah ya shirye su kuma ya shirye mu gaba ɗaya kuma ya kawo mana zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya da ci gaba da kuma ƙaruwar arziki.
To mun gode sosai da ra'ayinka. Bari mu koma Adamawa ke kalla Adamawa.
Eh magana dogo na lafiya mai biredi karamar hukumar jama'are wanda yake Tungo karamar hukumar Tungo jihar Adamawa.
To muna jin ka.
To ni ina ba yan boko haramun shawara tunda akan za a tattauna da su su abin nan su jingina makaman su daina wannan abubuwan da suke yi. Kuma ya kamata jama'a ma a ci gaba da yin addu'a mu samu abin nan mu samu zaman lafiya a ƙasar mu ta arewa maso gabas.
To mun gode sosai da wannan shawara ga yan boko haram na su masu kai zuciya nesa su shiga koko sahu teburin shawara da kuma addu'a da kake kiran a rinka yi muka kawo ƙarshen wannan shirin. To ga shirinmu na gaba.
Labaran wasanni.
Jama'a barkan ku da wannan lokaci da sadonmu da ku a wani shiri na labaran wasanni a wata rana ta Litinin. To a yayin da yake ci gaba da karɓar sakonnin taya shi murna bayan da ya samu gagarumin nasara a ranar Asabar da ta wuce, gogaggen ɗan damben nan na duniya ɗan Najeriya kuma ɗan Ingila wato Tony Joshua yanzu yana nan yana jiran ya karɓi wannan tambayar. Sai kuma me bayan da ya haɗa hancin manyan kamfanin damben duniya guda uku WBA, IBF da kuma WBO. Yanzu bel ɗin kawai da baya hannun shi wannan gogaggen ɗan wasan damben duniya shine bel ɗin WBC wanda ke hannun wani rikakken ɗan damben na America da ake cewa Deontay Wilder, wanda kuma shi Wilder ɗin an magayyace shi zuwa kalli wannan damben da aka yi ranar Asabar da ta wuce na Joshua ɗin da Parker, amma yace ba zai je ba. Shi yace jira yake ya zo ya damba da shi Joshua ɗin, kuma yace Joshua ma tsoron sa yake ba so ya damba da shi. To amma Joshua ya ce shi jira yake ma Allah ka ranar da za su yi ido biyu da shi wannan ɗan damba na Amurka ya gwabje shi kawai. Hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta zaɓi 'yan Afirka har guda shida domin su zama alƙalai a wasan cin kofin duniya da za a yi a Rasha a wannan shekara. Kuma ko bayan waɗannan goma ɗin har ila yau ta zaɓi wasu mutane goma daga can Afirka domin su zama mataimaka alƙalai a wannan wasa ɗin. Waɗannan alƙalai suna cikin jami'ai 99 da FIFA ta ɗauko daga ƙasashe 46 domin su yi hukuncin wannan kwallon da za a yi a can Rasha ɗin. Alƙalan nan guda shida na Afirka da aka zaɓo dai sun haɗa da Mahdi Abid Sharif daga ƙasar Algeria, da Malang Diouf daga ƙasar Senegal, da Bakari Papa Gassama daga ƙasar Gambia, da Jihad Grisha daga ƙasar Masar, da Janis Kazui daga Zimbabwe, da kuma wani ɗan ƙasar Ethiopia da ake kira Bamalak Tasema Weyesa. Sannan alƙalan da za su wakilci Turai su ne wanda za su fito daga ƙasar Jamus da Turkiya da ita kanta Rasha mai masauki, da ƙasar Holland da Poland da Spain da Serbia da Italia da Slovenia da kuma Faransa. Haka su ma nahiyoyin Asia da kudancin Amurka da arewacin Amurka kowacensu za su samu alƙalai 6-6 yadda nahiyar Oceania za ta samu 2-2. To bari mu karkare da kallon allon maki-maki na Premier League na ƙasar Ingila, inda har yanzu Manchester City ita ce shugaba da maki 84, sannan sai Manchester United ta biyu da maki 68, Liverpool tana bayansu a matsayi na uku da maki 66, Spurs da maki 64, da Chelsea da maki 56, da kuma Arsenal da maki 51 su ne suka zo na hudu, na biyar da kuma na shida. Jama'a abin da ya sauka labaran wasannin wannan Litinin kenan, sai wucin Allah ya nuna mana. Ku zauna lafiya.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Ba da dadewa ba, dimbin arzikin man fetur din da Venezuela take da shi ya sanya ta zama ƙasa mai arziki a duk nahiyar Amurka ta Kudu. Yanzu haka abin ba haka yake ba. Da farashin man fetur ya fadi hada da albazarancin da gwamnatin Venezuela ta yi na masana'antun manta ya sanya shi ma tattalin arzikin ƙasar ya wargaje warwas. Yau, Venezuela ta tsinci kanta cikin rikicin tattalin arziki da siyasar kasar da ke ƙara muni a hankali. Siyasar danniya dogaro kan abu daya wajen samun arziki. Mun da hanar jagabancin gwamnati hada da laifuffuka, cin hanci da rasha da rikitan siyasar. Duk sun taimaka wa tabarbarewar tattalin arzikin kasar wanda ya haddasa karancin kusan komai ciki har da rashin abinci da magunguna a cewar hukumar badarance ta duniya ta IMF. Tsadar kayan masarufi a Venezuela zata cira ta riban ya da kashi 13 a wannan shekarar, yayin da tattalin arzikin shi ma zai ƙara ja da baya da kashi 15 cikin 100. Makwabtan Venezuela musamman Colombia na fama da kuraren dubban mutanen Venezuela da ke gudun hijira daga kasar su. Hakan ya sanya Amurka ta kudurta ba da tallafin dala miliyan 2.5 kudin agajin gaggawa na abinci da taimakon kiwon lafiya ga al'umman Venezuela da suka yi gudun hijira zuwa Colombia da al'ummar kasar ta masu famar daukan nauyin ƴan Venezuela, a cewar Mark Green, kantoman hukumar USAID da ke tallafawa kasashen duniya masu tasowa. Yawaitar dubban ƴan Venezuela da ke kwarara zuwa Colombia da wasu kasashen da ke nahiyar yammacin kasashen Amurka na takurar ayyukan kiwon lafiya da zamantakewar kasashen, ya ƙara da cewa abin jin takaici game da wannan rikici na Venezuela wanda yanzu yake yaduwa cikin yankin abu ne da dan adam ya haddasa a sakamakon sakacin rashin iya mulki da kuma aƙidar cin hanci da rasha na mulkin shugaba Maduro na Venezuela din. Wani abin ƙarin jin haushi kuma shine cewa a yayin da mutane ke ci gaba da fuskantar dumbin wahaloli na yunwa da rashin abubuwan more rayuwa na yau da kullum da cututtuka da za a iya rigakafin su, gwamnatin ta Maduro na ci gaba da hana al'umma ƴancin walwala da samun agajin da suke bukata. Waɗannan manufofin mulkin na gwamnatin Maduro na yaudara da rashin imani suna ci gaba da ƙara munanta wahalhalun da mutane ke fuskanta, waɗanda kuma za a iya kauce musu idan an maida hankali, a cewar Mark Green. Amurka za ta ci gaba da goyon bayan al'umman Venezuela. Muna alfaharin aiki tare da Colombia da hukumar kiwon lafiya ta kasashen nahiyar Amurka, hukumar samar da abinci ta Majalisar Dinkin Duniya, domin taimaka mutane da waɗannan masifin na rashin imani da suka samu kawunansu a ciki. Sharhin muryar Amurka kenan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da wani sharhi, za ku iya rubutowa editorials a VOA Washington DC lamba 20237 USA. Za ku kuma iya yin bayani tare da duba duk sharhunan baya a VOA editorials a shafinmu mai adreshi www.voanews.com/editorials.
A gaishe ki, to ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma fa a takaice.
Dan takarar jam'iyya mai mulki a Costa Rica ya samu nasarar lashe zaben shugaban kasa da aka yi a jiya Lahadi, a yayin da masu zabe da yawa suka ci goyen bayan wani mawaki Kirista wanda ya zama sananne a siyasa ta hanyar yaya taƙidar kyamatar auren jinsi daya. A yau Litinin ne kafar yada labaran gwamnatin Siriya ta bayyana cewa kungiyar ta'addancin da ta fi kowace girma a gabashin guta da ke wajen garin Damascus ta fara fita daga yankin wanda har yanzu ke karkashin ikon ƴan tawaye. Majalisar Dokokin Habasha ta tabbatar da Abiy Ahmed a matsayin sabon Prime Minister kasar. A cikin makon jiya ne jam'iyya da ke mulki a kasar ta zabe shi a matsayin shugaban jam'iyyar, yunkurin da ya taimaka mishi wajen zama Prime Minister kasar na uku a cikin shekaru 23. A yau Litinin ne kuma ma'aikatar lafiyar Falasɗini ta bayyana mutuwar wani mutumin Gaza wanda sojojin Isra'ila suka kashe a yayin wata zanga-zanga da aka gudanar a satin da ya gabata.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai kuma gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma
Hafsat Bello ɗan mai tsoro
da Julie Lee Station, wacce ta haɗa mana sautin ta kuma ba da umarni da injiniyanmu na wannan lokacin Dave Magnus, ni Ibrahim Kalamu Sigarba ke cewa sai kuma gobe.